sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya mazauna yankin arewacin kasar na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda cigaba da tabarbarewar harkar tsaro a yankin. A jamhuriyar Niger yayin da ƴan makonni ya rage a gudanar da zaben shugaban kasar za ku ji wata matsaya da wasu mata suka dauka a wannan karan. Kamar kowace ranar Litinin yau ma Sani Shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan masu garkuwa da mutane da satar shanu a Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Washington DC. To amma kafin nan ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Kamfanin Moderna mai hada magunguna ya ce a yau Litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumanci don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a Amurka da yankin nahiyar Turai. Bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100. Wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya allurar nan da zuwa tsakiyar watan gobe da daya daga cikin allurar rigakafin cutar waɗanda kamfanin na Moderna da Pfizer BioNTech suka samar idan har hukumomin da ke kula da ingancin magunguna suka sahale musu. Kamfanin na Moderna ya ce ya yi gwajin rigakafin akan mutane 30,000 kuma sakamakon ya tafi daidai da ka'idojin kare lafiyar kananan yara. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargadi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa, ya ce adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka kai miyuwa muga karuwar masu kamuwa da cutar. Har ila yau a jiya Lahadi, Dr. Deborah L. Brinks mai kula da kwamitin coronavirus na fadar White House ta faɗa a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su dauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa. Ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin mu'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta. Gargadin likitoci ya zo ne yayin da a ranar Asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan Nuwamba kaɗai a Amurka ya kai miliyan 4 wanda ya ninka adadin mutum miliyan 1,900 da aka gani a watan Oktoba. A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi ya ce mutuwar Fakhrizadeh ta hada kan Iraniyawa tare da kara musu himma sannan kasar za ta cigaba daga inda ya tsaya cikin sauri da kwarin gwiwa. Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakhrizadeh a ranar Juma'a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta dora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leken asirin Isra'ila Eli Cohen ya fadawa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Ga dukkan alamu dangantaka tsakanin Saudiya da kasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da kasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga miciji yayin da shugabannin bangarorin biyu suka sha alwashin kara yaukin hurdudinsu. Masu fashin baki sun yi nuni da cewa abubuwan da suka haifar da alamun kyautatuwar dangantakar na da nasaba da batutuwan da suka shafi fannin tattalin arziki da kuma shirin karban mulkin da Joe Biden ke yi a Amurka. ta. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar Turkiya ta fitar ta ce shugaba Recep Tayyip Erdogan da sarki Salman sun amince su bar kofofin tattaunawa a buɗe da zimmar karfafa dangantakar kasashen biyu da sauran batutuwa. Kalaman shugabannin biyu na zuwa ne bayan da wasu tausasan sanarwa biyu da ministocin harkokin wajen kasashen na Turkiya da Saudiya suka fitar waɗanda suka haɗu a gefen taron kungiyar haɗin kan kasashen musulunci a Niger.
Agai da Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, mazauna yankin arewacin Najeriya na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda cigaba da tabarbarewar yanayin tsaro a yankin. Sai dai masana da masu nazari na sharhi akan dalilai da kuma hanyoyin bi domin magance matsalar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kori ya aika mana.
Farwacin mayakan Boko Haram da 'yan ta'adda masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa shine babban kalubalen da ya daibaibaye yankin arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya a yanzu. Ba ga hana galibin manoma aiki da tsagirin suka yi a daminar bana. Babbar matsalar da ke wakana a yanzu ita ce farmacin da suke kaiwa gonakan kalilan ɗin manoman da suka samu zarafin gudanar da noma a gonakinsu. Halin baya bayan nan shine wadda waɗansu da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka kai har ma suka kashe manoma fiye da 40 a jihar Borno a ƙarshen makon da ya gabata. Jihohin Katsina da Zamfara da Sokoto na cikin waɗanda ke sauin gaba wajen fuskantar wannan kalubale.
Ni kaina din nan akwai inda na kashe kuɗi fiye da 200,000 amma 'yan fashi da satan mutane da kashe mutane sun hana noman ko buhu biyu ba zan samu a wajen ba. Muna kallo gonakin sun gagare mu mun kasa noma. Na san wanda inda yake nomawa aƙalla yana noma fiye da buhu 2,000 ta gagare shi. Ya dawo ya kama ya ba da 200,000 ta ki nomawa. Haka ya haƙura ya dawo ya sadu da ya samu ƴar ƙaramar gonar da zai noma ya ci. Wannan ƙasa abin da yake nuna akwai maciya amana, akwai marasa tsoron Allah. Yaushe za a je gona mutane suna aiki aje a yayyanka su babu gaira babu dalili kuma duk masu tsaron nan suna nan kuma suna yawo saboda haka ni abinda na fuskanta akan irin waɗannan akwai ƴan zagon ƙasa akan harkar tsaron kuma su sani wallahi Allah ba zai bar su ba domin zalunci baya tabbata.
Malam Mustafa Muhammad Dandima kenan malamin addinin musulunci kuma manomi a jihar Katsina. Sai dai dattawan arewa irin su Abdulkarim Dayyabo na cewa
wato ita gaskiya ko da yaushe sunan ta gaskiya kuma a kowane lokaci akwai ta. Sai dai a kin amfani da ita kuma a zo a ji kunya tun daga duniya har kiyama. Wato shi ne tsarin mulki dama a ko'ina a duniya ana yin sa ne akan abubuwa guda biyar don a kare rayukan al'umma, a kare musu dukiyarsu, a kare musu mutuncinsu, a kare musu addininsu. To kuma a kare muka rayuwa da lafiya da dukiya da mutunci da addini to shi ne kake da gwamnati. Duk abin da ya gaza wannan garan ka san ba ka da gwamnati. Sai da ni da kai da mu da irin muhabbin mu yau kanmu gwamnati mu kare kanmu kowa ya kula da abin da zai iya kula na kare mu baki daya.
To amma wasu na ganin gazawar gwamnati wajen aiki da shawarwarin masana da ƙwararru da sauran 'yan kishin ƙasa ya taka rawa wajen tabarbarewar al'amura a yankin arewacin Najeriya.
Kiraye-kirayen kafa rundunar 'yan sandan jihohi an daɗe ana yin su. Gwamnati tana ta tirjiya ba tare da ta ɗauki matakin magancewa mutane matsala ba. Amma yanzu da gargara ta kai gashi ana son ai community police ɗin sandan al'umma. To wannan ɗin ya kamata tun sanda ake ta maganar irin wannan mafitar da kai da sun ce ai ɗin sandan jiha gwamnatin tarayya baki shirya ba sai ki ce a madadin sa ai ɗin sandan al'umma. Maza-maza da tuna an ka da matsala kuma shi yasa wasu mu tun ana zaman lafiya muka goyi bayan ɗin sandan jihar nan. A zauna a tsara shi ta yadda ba za a cutu ba amma aka dinka tirjiya ba yadda za a yi kana fuskantar matsala kuma mutane sun ce ga mafita ka ce baka yadda da mafitarsu ba kuma baka bada wata mafitar ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki Jami'ar Bayero Kano. Muhammad Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwali. To daga batun tsaro a Najeriya sai siyasa a jamhuriyar Niger inda yayin da zaben shugaban kasar ya rage 'yan makonni a gudanar da shi a wannan karan ba a samu mace ko guda da ta shiga takarar shugabancin kasar ba sabanin shekarun baya. Sai dai wasu mata a karkarar maraɗi sun ce bana ta sauya zane domin ba wanda za su tura mota ta tafi ta bar su daga da magaranga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Duk da yadda ake ganin mata sun dage da cusa kai a harkar siyasa, babu mace ko daya tilo da ta tsaya takar shugaban kasa. Madam Habiba Sa'adu wata yar siyasa ce a nan Niger, cewa ta yi matan ma dai ne ba su da hadin kai.
Matan ma ƴan uwanmu ba su zaba mu ba, yau ba su zaba mata ba. Mu abin da ke dan kara wannan din mu harka addini, sai a ce kakasa a ba mace gaba ta kasa.
Sai dai daga nasu waje, matan garin Bamo ta jihar Maradi ta bakin Zulaima sun ce su dai sun gaji da tura mota ana barin su da kura, sun hada kansu sun tsaye da mata kan su loli
a dajin su annan sun bar mu baya yan mazu sai muka ce kai yamu mu tashi tsaye sai kullum muna musu turin mota mu kuma mata mu ne ke da ayyuka gajagar yawa sai muka ce mu ma mu samu maccen mu ta tashi da hizaka ta da kuzarinta kai ta shiga takarar yamu mata muna dahwa mata maza ma ka sun ce ka garin nan abin ya musu dadi su ma maccen nan dahwa mata zai to lalle dai misalin akwai ji akwai mai jiki akwai jiya dan Allah ra mana jejina musu sai muka ce mun gaji da tsindin mota kai matan nan ku shiga kuma ku kama insha mana Allah saboda a dama dan
yayin da mai biki mari da ta aje takarar consular ta ce yanzu fa kan magiya waye
yanzu su takara mun san wanda ke kude mun je wurin shi fa mu aikin banza mu zo mu bi shashasha shina ba mu baka wuya shina sai da mu yana yau yanzu ni mai biki mari na azu dusan takara sunan farti na falala eh so nake dai in na zama kun sanye in zanki hiddo hakin mata tunda dai indai ina da raina Allah ta na iya gwagwarmaya na dai yanzu mun sha horo azu dusi ko takarda nawa ake so su dusi mun sai kuma aka muka azu dusi aka azu dusi mu bi dusan mu sau da kafa mu ga ina ne ya shiga dusan nan kuma muka aza waye mutun nawa muke bima sun shiga garangaren saboda abin da ya samu nan muke da ma haushi na siyasa saboda komul din mu ba tarbiya mace shine yanzu muka dar madamaru ina bin gari gari ni ne riki mali tare da yan kwamitin ya muna mu waye ma mata kai kowace ta yi ta aza dose kuma mata danginta su ga musu taimaka mata mata dai na mu uku muka aza kan mu ya gamu abin da muka samu muna son mu marka mu mace guda ta wuce
sai dai a cewar manazarta irin su Nuhu Salihu Jangwarzo babbar matsalar a yau ita ce ta rishin kishin kasa
mutum yayi takara ya kawo kamar kashi biyu ko kashi uku bisa dari idan za a zagaye na biyu yana aiki zabi wa zai bada umurnin a shefa mafi wannan kurku da ya samu zagaye na farko zai cato idan an ci mulki ga abin da za a bani ta zama hanya ta kasuwanci ba hanya bace ta kawai neman ci gaban kasa ko wani ba kowa fafutukar shimi zai samu idan mulki ya samu tun wani ya san ba mar za a yi zama shugaban kasa
Tamar Abari muryar Amurka daga magaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari yanzu kuma ga Sani Shaibu mazumfashi da rahoto na musamman
tun daga samun yancin kanta a shekarar 1960 kawo yanzu Najeriya ta yi rangama da matsaloli iri daban-daban har da yakin basasar da ya gudana tsakanin al'ummar yankin gabashin kasar da kuma sauran 'yan Najeriya babu wata matsalar da ke ciwa shugabanni tuwo a kwariya kuma ya shawo talakawan kasa kai kamar tabarbarewar tsaron lafiya da kuma duke jama'a bincike ya nuna cewa sakacin da aka yi a baya wajen baiwa makiyaya cikakken kariya da bi masa haƙoƙinsu a duk lokacin da aka zalunce su irin zaluncin da ƴan fashi ke yi masa a wancan lokaci suna sace masa shanu da dabbobi wanda shine kawai sana'ar da suka sani a rayuwa tun daga tashin su har kuma lokacin da za su koma ga Allah ita suka san to wannan lamari fa shine ya tunzula su domin suna ganin cewa ko sun kai magana gaba dan a bi masa haƙoƙinsu ana yi wa lamarin rukun su kai na kashi har su gaji su yi watsi da al'abarin to sai suka ga cewa su fa ba su ga ta zama ba domin haka Bahaushe ya ce in laila ta kiya sai a koma basha to basha kenan yanzu muke gani na wannan kidnapping a yau rashin tsaro ya sanya ana tsoron tafiya a mota daga wannan gari zuwa wancan gari sai fa in ya zama dole ko kuma inda babu wata mafita don gudun kada a ci karo da bacin rana mahala su fito kan hanya su tare jama'a su awan gaban kan mai uwa da wabi bayanan ya nuna cewa shekaru 15 zuwa 20 baya ba mu san waɗannan al'amura ba sai fa yanzu to ko da yake waɗancan mutane da sun muka yi bayani ba su yadda na dauki muryar su ba cikin haka sai gashi ne sa'a a ranar asabar nan da ta gabata kungiyar cigaban Fulani da kare musu haƙoƙin su wacce ake cewa Fuldeko ta yi taron cika shekara guda da kafuwa a birnin Kaduna. A wajen bikin sun tattauna game da sunan wannan kungiya da suka fara kafawa ta farko don yekuwa ga gwamnati da tawo karshen zaluncin da ake wa Fulani na karkashe su da kuma da sace musu dukiyoyin su wanda yake shine kadai abin da suka sani a rayuwar su tun fil azal wato kiyo. To zai ne sa'a a cikin wannan abubuwan ajandodin da suka kawo a cikin wannan taro akwai batun kidnapping wato sace mutane dan neman fansa wanda ke bata sunan Fulani duk inda suka je ana ganin kaman kowa ma haka yake alhali kuma ba hakan bane su ma wa'ancan balanta su akai to shi yasa ya sai na zanta da daya daga cikin shugabannin kungiya menene kike jin yasa suke ci gaba da wannan har aka mai da shi sana'a
to assalamu alaikum sunana Dr. Nabisa Dahir Muhammad ni ce former shugabar hukumar ilmantar da yayan makiyaya to a gani na dai wannan tambaya da kai din yana da nauyi yanda muka ga cewa yan uwan mu Fulani makiyaya halin da suka shiga ciki kuma zan ce ba laifin su ne ba completely an takura su ne an kwace shanun su ka duba in ka aka koma baya can aka ga farko yanda wannan abin ya faru an yi ta sace dabbobinsu din nan kuma shine dukiyansu to ya zaka yi da mutum duk an zo rana din kawai aka kwashi dukiyanka an tura ka bango ya ake son kai ai dole ne ka samu mafita ko amma ban ce mafitan nan a fita a je a yi kisa da ake yi ko kuma a sace mutane wannan a sashi a cikin kwandon shara in ka duba society din mu na Najeriya ba latin kawai shiga ba al'adar mu na da shi yasa ake dubawa a ce bai kamata ba yanzu din a ce yau Fulani makiyaya ne suke yin wannan amma akwai hujja addu gwamnati da su din duka ya kamata a zauna a lura da dalilin da yasa aka shiga wannan hali a zauna a tattauna a ga yanda za a samu mafita
to daga a matsayin ki na jigo a Fuldeko ke Fulatan ci dangi su yi hakuri a zauna a teburin sulu a tattauna a kawo karshen wannan al'amari don kasa ta ci gaba
dalili ko wadi min kafi kungiya do Fuldeko ngam min larta ko shafin gurdan fullo ha nder Najeriya be halis tsayasi fu den min yidi min hauta hore be mabbe ngam kambe fu be don nder kungiya do be nati ardo en do ha nder majum jangube don ha nder majum kala fullo fat muhajata Fulako fat do nata ha nder Fuldeko ngam majina ayi fat fullo na ci andar dalilin mai bo heba in larta kujeji ku shafi Fulako mai din ku shafi jangirle mai din ku shafi dalila ji ko wadi hande infini en tabi ful mai din in nati irin hade in nati jotta gam majum e dottora bandira be am fulbe handi en pat en wara en hauta hore enen fulbe men banjuta fude ko kafi kungiya do hande min do wada mabgal do min do larta kujeji ko shafi do fat kungiya do wadi dubu gotel jotta gam man min yidi bandiraabe amin pat wara min hauta hore min lara ko min wawata wadugo heba en darna fitinaji en wontiri to a cikin hausa dai nace alhamdulillahi an kafa Fuldeko yanzu shekaran ta guda daya shine wannan taro na annual general meeting din domin mu hadu gaba daya na ajiyan Fulani yayan makiyaya duka suna ciki wa'anda aka raya su daga wa'annan makarantu na Nomadic Education dukkan su yanzu sun dawo ga sunan lauyoyi doktoci masu ba da magani duk fannin da ya kamata a ilmantar da muna nan a ciki a nan da mu da muka horar da su da su da suka gama suka samu kansu suna karatu suna aiki duk mun halar a nan domin mu dubi abubuwan da ya shafi rayuwar yayan makiyaya shine fa ya kawo anan matsalolin da ya shafe su na muhalli ne karatu ne rayuwa ta yau da gobe ne kuma da matsalolin da aka samu fitinan da ya shiga yanzu ya zamanto yayan makiyaya yayan Fulani sun samu kansu cikin wani hali da suka samu kansu ko su kansu ba wai sun yi aniya za su shiga wannan abubuwa dalilai ne ya kawo suka shiga wannan domin an taba sana'ar su kuma kamar yanda ka sani kiwo dabbobin nan su ne dukiyansu so ka san abin da ya taba su ya taba su so in ka duba wannan fitinoni na ai dole ne a tada hankali so wannan kungiya din an kafa ta tazo ta zauna yau domin shawo hankali wa'annan abubuwa muna so kuma su bamu haɗin kai domin mu samu mafita
wato inda zaka san lamarin yana kara munana a nan yankin arewacin Najeriya shine yadda maharan nan suka kai hari a wani gari da ake cewa Kanoma a karamar hukumar mulki ta Maruucin a jihar Zamfara inda suka yi awan gaba da mutane 30 a wajen masallacin Juma'a ciki ko hadda limamin garin suka yi gaba da su sa'annan kuma ana cikin wannan jimami sai kuma ga labari daga jihar Borno na nuna cewa mahara sun kashe mutane jimla 110 galibin su yankan rago kamar yadda ofishin majalisar dinkin duniya dake Abuja Najeriya ya bayyana ga manema labarai kai ta jiya nan maharan sun tsare hanyar Zaria zuwa Kaduna idan ka wuce jaji da kadan inda maharan suka budewa motocin da ke wucewa wuta a wannan lokaci ana tunanin wasu da dama za su rasa layukan su kafin a kai asibiti domin raunukan su yi muni wasu kuma suna can asibiti a halin yanzu da ake wannan magana haka kuma labarin fa yake akan hanyar Kaduna zuwa Abuja ga kuma wanda abin ya rutsa da shi inda yake aiko da sako a daidai lokacin da suke zaman jiran mahara su tashi kan hanya su kama hanyar tafiya gida
Abuja Kaduna road motoci ga yanan kowa na tsaye karfe 7 da wani abu yanzu haka hanya rufe Allah ya kawo mana iyaka Allah ya kawo mana iyaka
a wani labarin kuma maharan da suka sace ɗaliban nan na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su 8 namiji ɗaya mata 8 sun sako su amma fa sai da iyayensu suka biya diyyar da ta kama daga 200,000 ya zuwa 1,100,000 sun bi karfi-karfi ne a da dai sun buƙaci kowane ɗalibi sai an biya 30,000,000 kafin su sako shi amma da suka ga zahiri 'ya'yan fukara'u ne suka kama sai suka sassauto hamma da za su tafi suka ba su 30,000 suka ce su guzurin komawa gida san shi malafashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kungiyar wasan Alhali daga kasar Masar ta zama zakara a gasar zakarun Afirka tsakar karshe karar 2019 da 2020 bayan ta doke kungiyar Zamalek da ci 2-1 a wasan karshe da aka buga a filin wasan kasa da kasa Al-Kahira a kasar Masar din dan wasa Muhammad Madgi Afsha shine zura kwallon karshe a raga ana saura minti 4 a tashi wasan lamarin da ya ba Al-Hali nasara akan Zamalek da ci 2-1 a gasar zakarun Afirka na 9 wannan ne karin farko a tarihin wasan karshe na gasar zakarun Afirka da aka samu kungiyoyin wasa guda 2 daga kasa daya kungiyar kuma su a santi kwatako ta soma wasannin cancantar shiga matakin rukuni a gasar zakarun Afirka wanda ta fafata da kungiyar FC Nwadibo ta kasar Mauritania yayin da kungiyar Ashanti Gold ta fafata da kungiyar Salitas FC ta kasar Burkina Faso a bangaren Kofin Confederation kungiyar Asante Kotoko ta yi kunnin doki da kungiyar FC Nwadibo ta kasar Mauritania din a wasa na farko ta cancantar shiga wasannin rukuni na gasar zakarun Afirka sai dai Asante Kotoko za ta sake fafatawa da Nwadibo FC a wasa na biyu a kumasin kasar Ghana yanzu kuma sai wasannin fitattun gasar League League na kasashen Turai da aka buga a wannan mako inda za mu soma da gasar Premier League din Ingila inda dan wasa Edison Cavani da ya shigo wasan Manchester da Southampton bayan hutun rabin lokaci a daidai minti 46 ne ya taimaka wa kungiyar Manchester United wurin farfado da ita na barke kwallaye guda biyu da kungiyar Southampton ta zura mata ta kuma kara kwallo na karshe dan kasar Uruguay mai shekaru 33 da haihuwa ya zura kwallo biyu a cikin kwallaye uku da kungiyar Manchester ta zura dan wasa John Bednarik shine zura kungiyar Southampton kwallon farko a daidai minti 23 da yin wasan sannan James Ward-Prowse ya kara ta biyu a daidai minti 33 daga bisani dan wasa Bruno Fernandes ya barke wa Manchester United kwallon farko a minti na 59 inda a karshe Manchester United ta yi nasara da ci 3-2 akan Southampton a gasar La Liga ta kasar Spain kuma dan kasar Argentina ya jinjina wa marigayi Diego Armando Maradona bayan da ya ci kwallo a karawar da kungiyar Barcelona ta doke kungiyar Osasuna da ci 4-0 a wasan wannan mako dan wasan gaba Lionel Messi mai shekaru 33 da haihuwa ya fito da rigar New Wales Old Boys ɗaya daga cikin tsofaffin kungiyoyin Maradona na kasar Argentina bayan kwallo da ya ci na 4 dan wasa Martin Braithwaite da Anthony Griezmann da Philippe Coutinho su ma sun zura kwallaye a wasan na Barcelona a gasar Serie A ta Italy kungiyar Juventus ta raba maki da kungiyar Benevento yayin da dan wasa Alvaro Morata ya zura kungiyar Juventus kwallo a minti 21 da yin wasan sannan ga Chenou Letizia ya barke kwallon dab da zuwa hutun rabin lokaci a karshe a kasar Faransa kuma kungiyar PSG ta raba maki da kungiyar Bordeaux yayin da suka tashi da ci 2-2 Baba Yako makili sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC
Tare da Baba Yako makili yanzu kuma sai labarai a takaice
Kamfanin Moderna mai hada magunguna ya ce a yau Litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumance don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a Amurka da yankin nahiyar Turai. Bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100. Wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya alluran nan da zuwa tsakiyar watan gobe. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ya ce, adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa. Bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar. A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran. Ga dukkan alamu dangantaka tsakanin Saudiya da kasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da kasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga miciji yayin da shugabannin bangarorin biyu suka sha alwashin kara yaukin hududdin su.
To masauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi a to karfe karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta kaya na gabatar da shirin, da Julia Restoration wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.